Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da juma'a. Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau juma'a 2 ga watan Disamba 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam za ta ba mu kanin labarai. A jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana yiwuwar tattaunawa da shugaban Russia Vladimir Putin akan kawo ƙarshen yakin Moscow a Ukraine. Amurka ta sanya takunkumi akan wasu manyan jami'an Koriya ta Arewa su uku da ke da alaka da shirin makaman nukiliyar kasar bayan wani gwajin babban bakani mai linzami da Pyongyang ta yi a watan da ya gabata. Wasu 'yan majalisar dattawan Amurka daga manyan jam'iyyun kasar biyu sama da 40 sun gargaɗi kasar China akan kada ta ɗauki wani mummunan matakin murƙushe masu zanga-zanga a kasar. To kanan labarin kenan. A cikin shirin namu na yau za a ji cewa babbar jojin jihar Niger Najeriya mai shari'a Halima Abdulmalik ta bayar da umarnin kamo shugaban rundunar sojin ƙasa na Najeriya Lieutenant General Faruk Yahya da kuma komandan horar da sojoji Tamina wato Tradoc Manjo General Olubenga Olabanji.
Gwamnoni tabbas da yawa gwamnoni sun fara nuna alamun amfani da ƴan banga da ƴan daba wanda kuma tsarin su ne dama na neman ƴan sandan kansu.
A fannin harkokin tsaro kuma mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaro ya gargadi gwamnonin jihohin kasar da su guji daukar nauyin ƴan jagaliyar siyasa ko kuma a dauki matakin ba sani ba sabo akan su. Muna dauke da ƙarin bayani. Sannan kamar kowace juma'a muna tafa da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikra ya shirya kuma zai gabatar sai kuma nasihar juma'a daga bakin malamai amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. A jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana yiwuwar tattaunawa da shugaban Russia Vladimir Putin akan kawo ƙarshen yakin Moscow a Ukraine. Amma ya ce har yanzu bai ga wata alama da ke nuna Putin na da aniyar kawo ƙarshen yakin da aka kwashe wata goma ana yi ba. A shirye nake in yi magana da Putin bayan na tattauna da kasashe abokan hulɗar NATO a cewar Biden a wani taron manema labarai da aka yi a fadar White House bayan ya yi wata tattaunawa da shugaban Faransa Emmanuel Macron akan Ukraine da wasu batutuwan. Hanya ɗaya ce za a iya kawo ƙarshen wannan yakin Putin ya janye daga Ukraine a cewar Biden ya ƙara da cewa abin da yake yi ba ya da kyau. Shugaba Macron ya ce yana da kwarin gwiwa Amurka za ta ci gaba da ba da tallafi ga Ukraine da ƙarin taimakon soja na jinƙai. Amurka ta sanya takunkumi akan wasu manyan jami'an Koriya ta Arewa su uku da ke da alaka da shirin makaman nukiliyar kasar bayan gwajin babban makami mai linzami mai cin dogon zango da Pyongyang ta yi a watan da ya gabata. Baitul Malal Amurka ya ce sunayen mutanen John Tuho da Yun Jin da kuma Kim Su-gil waɗanda dama ƙungiyar tarayyar Turai ta fadda a matsayin waɗanda za a sanya wa takunkumi a watan Afrilun da ya gabata. Takunkumin da aka sanya na baya-baya na zuwa ne bayan gwajin makami mai linzami mai cin dogon zango da Koriya ta Arewa ta yi a ranar 18 ga watan Nuwamba. Ɗaya daga cikin makamai masu linzami sama da 60 da kasar ta harba a bana kuma a daidai lokacin da ake fargabar ta yi Koriya ta koma yin gwaje-gwajen makaman nukiliya wanda bata yi ba tun a shekarar 2017. Sanarwar da ma'aikatar ta fitar ta ce Eugene da John Tuho sun taka rawa sosai wajen kera makaman kisan ƙari dangi yayin da suke rike da makaman darakta da mataimakin darakta a hukumar makaman Koriya ta Arewa. Wasu 'yan majalisar dattawan Amurka daga manyan jam'iyyun kasar biyu su sama da 40 sun gargaɗi kasar China akan kada ta ɗauki wani mummunan matakin murƙushe masu zanga-zanga a kasar. Suna mai cewa yin hakan zai yi babbar illa ga dangantakar da ke tsakanin Amurka da China. A wata wasiƙa da suka tura wa jakadan China a Amurka, King Gang, sanatoci 42 a ƙarƙashin jagorancin Jeff Merkley na jam'iyyar Democrat da sanatocin jam'iyyar Republican Mitch McConnell, Dan Sullivan da Todd Young sun faɗi cewa suna bibiyar zanga-zangar da ake yi a China sosai. Haka kuma wasikar sanatocin ta ce muna sa ido mu ga matakin da jam'iyyar kwaminisancin China za ta dauka akan masu zanga-zangar idan aka yi la'akari da mummunan matakin murƙushe dalibai masu zanga-zanga da aka yi a Beijing a shekarar 1989 da sanatocin suka ce an kashe ɗaruruwan mutane idan ma ba dubbai ba. A cikin 'yan kwanakin nan dai kasar China ta fuskanci zanga-zangar nuna adawa da matakin killace masu fama da COVID-19 masu sauri. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla nan ba da jimawa ba Maryam za ta dawo da karshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. Babbar jojin jihar Niger Najeriya mai shari'a Halima Abdulmalik ta bayar da umarnin kamo shugaban rundunar sojin ƙasa na Najeriya Lieutenant General Faruk Yahya da kuma komandan horar da sojoji ta Mina wato TRADOC Major General Olubenga Olabanji saboda bijirewa umarnin kotu a wata shari'a da ba a yi cikakken bayani akan ta ba a takardar ba da izinin kamo su. Mustafa Nasiru Batsari na dauke da rahoton.
Babbar jojin jihar Niger Najeriya mai shari'a Halima Abdulmalik ta bada izinin kamo shugaban rundunar sojin ƙasa na Najeriya Lieutenant General Faruk Yahya tare da komandan horar da sojoji ta TRADOC da ke Mina Major General Olubenga Olabanji. Babbar jojin jihar Niger mai shari'a Halima Abdulmalik da ke zaman shari'a a babbar kotu ta ɗaya da ke Mina ta bada umarnin kamo waɗannan janarori ne tare da bada izinin ajiye su a gidan gyaran hali saboda bijirema umarnin kotu a wata shari'a da ba a yi cikakken bayanin ta ba a takardar bada izinin kamo su. Barista Bala Ibrahim Zuru lauya ne mai zaman kansa a jihar Niger kuma ya sanya idanu akan wannan shari'a. Ya yi ƙarin haske akan wannan ƙura da ta taso a tsakanin manyan.
Shi oda da ta bayar na arrest ɗinsu ya samu asali ne daga wani shari'a da ke gabanta tsakanin sojoji wato barikin sojoji da ke nan garin ne da na jihar Niger tsakanin su da mazauna karkaran gefen barikin. To su ƙauyawan ke da a wacewa gine-gine na barikin ya wuce ainihin iyakan da aka basu na bariki suka shiga sun shiga wuraren su sai suka kawo da'awa gaban kotu wanda shine ke gaban babban alkali mai shari'a Justice Halima Abdulmalik. Sai aka nemi order na cewa a tsaye da kowa daga ci gaba da aiki ko daukan wani mataki akan wurin nan har sai an gama shari'a. To su sojoji sai ba su yi biyayya kan wannan order ba, shine sai lauyoyin su masu kara kenan suka zo da roƙon su a gaban kotu da cewa an yi ma kotu rashin biyayya akan order da ta bayar a kotu ta dauki mataki.
Wato a dakata har sai ga abu da shari'a ta yake nan.
Yawwa.
To yanzu kai barista wayannan da aka ce a kamo dinnan manya-manya ne a harkar soji. Su babu wani doka da ta ba su ko kariya haka ka a kama su ko kuma dai?
A shari'ance ba wani babba. In aka yi maganan kotu ba maganan wani babba. Sannan kuma su waɗannan mutane ba su cikin waɗanda sashe na 308 na kundin tsarin mulki na Najeriya ya ce ka a yi ƙara saboda haka they are not above the law.
Kokarin jin ta bakin mai magana da yawun shugaban rundunar sojin ƙasa na Najeriya akan wannan al'amari ya ci tura. A yanzu dai babbar jojin jihar Niger mai shari'a Halima Abdulmalik ta sanya ranar 8 ga wannan wata na Disamba domin ci gaba da wannan shari'a wadda ga bisa dukkan alamu za ta dauki hankali matuƙa. Mustafa Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam da karshen labaran duniya. Dakarun kasar Somalia sun kashe mayakan Al-Shabab kusan 40 a yankin Middle Shabelle a cewar gwamnatin kasar. Wannan shine kashe-kashe na baya-baya da aka yi a farmakin da aka kwashe watanni ana kaiwa da nufin karya lagon kungiyar ta masu kaifin kishin addinin Islama. Al-Shabab dake da alaka da kungiyar Al-Qaida dake neman aiwatar da tsarin shari'ar musulunci a fadin kasar tana yawan kai munanan hare-hare a Mogadishu babban birnin kasar da wasu wuraren. A ranar Lahadin da ta gabata, ƴan kungiyar Al-Shabab sun kai hari a wani otel dake kusa da fadar shugaban kasar a birnin Mogadishu inda suka kashe mutane tara. Gwamnatin kasar dake samun goyen bayan kungiyoyin sa-kai da kuma dakarun tarayya Afirka ta ce ta kashe ƴan kungiyar Al-Shabab fiye da 600 ta kuma kwato wurare 68 a cikin wata uku da suka gabata. A jiya Alhamis dakarun Jamhuriyar Demokradiyyar Congo suka ce ƴan tawayen M23 da abokan hulɗarsu sun kashe farar hula 50 a wani kisan kiyashi da aka yi a gabashin garin Kishishi a wannan makon, lamarin da kungiyar ta M23 ta musanta. Sojojin kasar Congo da ƴan tawayen M23 waɗanda ƴan kabilar Tutsi ke jagoranta sun shafa tsawon watanni suna gwabza fada a gabashin kasar inda suke zargin juna da fara kai hare-hare. Kungiyar ƴan tawayen M23 ta yi watsi da zarge-zargen da ake mata marasa tushe a Kishishi a cewar mai magana da yawun kungiyar Lawrence Sanyuka a wata sanarwa. Ita ma Majalisar Ɗinkin Duniya da wani jami'in diplomasiyya Amurka a ranar Talata sun faɗi cewa suna da bayanai game da kisan farar hula a Kishishi da lardin North Kivu amma ba su ba da cikakken bayani ba. Dukansu sun buƙaci a gudanar da bincike. Madalla a gaida Maryam Dauda. Sai mu sake komawa taskar rahotannin namu. Mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan harkar tsaro ya gargadi gwamnonin jihohin kasar da su guji daukar nauyin ƴan jagaliyar siyasa ko kuma dauki matakan ba sani ba sabo a kansu. A wakilin mu Hassan Maina kaina ya aika mana da ƙarin bayani.
If you cannot restrain your thugs, the government will do that for you. And you'll be called on the carpet and you'll answer questions.
Mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan tsaro kenan Major General Babagana Manguno yayin da yake aikewa da sakon gargadi mai zafi ga gwamnonin jihohi a Najeriya a cewar idan ba za su iya jawa ƴan jagaliyar siyasar su burki ba to gwamnati za ta musu hakan, kuma a kira duk wani gwamna da ya kasa sabar wuce gona da iri don ya amsa tambayoyi. Muna da ƴan siyasa da yawa waɗansu ma ba su da ƴan takara ko jam'iyya, wannan matsala fa dole a ja mata burki. Ina ba da gargaɗi ƙarar cewar duk wani ɗan siyasa da ya kuskura ya yi amfani da ƴan jagaliya na san akwai su da dama, to za mu tunkare su da duk wani ƙarfin gwamnati. Saboda haka duk wani da ke jin ya isa a ƙasar nan da ke son hana sauran mutane ƴancinsu da walwala irin na siyasa, to sake tunani waɗannan ƴan siyasa fa to lalle su takawa ƴan jagaliyar su burki. General Babagana Manguno, mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro. Duka wannan kuma na zuwa ne a daidai lokacin da wani bangaren wani rahoton da cibiyar Tony Blair da ke Burtaniya ta fitar da ke gargaɗin cewar zaɓuɓɓukan na shekara ta 2023 ka iya fuskantar ƙalubalen tsaro. Dr. Faruk Bibi Faruk babban malami ne a sashen kimiyyar siyasa a Jami'ar Abuja.
Kamar yadda wannan kungiya ta Tony Blair ta yi magana, akwai kalubale da yawa akan zaben da ya tunkaro wa Najeriya da za a yi farkon shekarar 2023. Wannan kalubale a gaskiya an ka lissafa suka kalle su za ka ga masu tada hankali ne. Yanzu an kawo dab da zaɓe ya fara zuwa an fara gaya gwamnati, kuma shi wato mai ba shugaban ƙasa shawara akan tsaro ya fara ɗaukan maganar yana ɗora ta akan laifin gwamnoni. Tabbas da yawa gwamnoni sun fara nuna alamun amfani da ƴan banga da ƴan daba, wanda kuma tsarinsu ne dama na neman ƴan sandan kansu nan da ba su samu ba, to duk wanda yanzu ya samu ɗan dama ya kirkiro wata ƴar kungiyar gwamnati da take kula da tsaro, to yana shirin yin amfani da wannan kungiyar don ya ci zaɓe ko kuma ya sa jam'iyyarsa ta ci zaɓe. Shi mai ba shugaban ƙasa shawara a kan harkar tsaro ya kirawo su musamman ya yi mu ja musu kunne. To amma
insha Allah karfin Najeriya da mutanen Najeriya ba zai bari a cimma nasarar da ake tunani ta yin kwace da fincen siyasa ba ya kamata duk kasashen duniya da suke son in agazawa Najeriya akan tsaro su sa ido akan wannan
ko a baba nan sai da Amurka da Burtaniya suka gargadi yan siyasa a Najeriya cewar duk wanda yayi gigiwar kawo cikas a zabukan na badi to tabbas za a dau mataki akan sa Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Masu sauraro kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma sai a ƙara gyara zama don sauraron sabon shirin manuniya
manuniya
muddin yau aka ce yau an yi zabe tare da APC to ina tabbatar maka kowane irin zabe ne wallahi in aka je kotu za ka kabe za su karbi kujerar nan kamar abin da ya faru a zaman
daya daga cikin zawarawan kujerar gwamnatin jihar Kaduna kenan honorable Sani Mamushi Abanke ga duniya cewa duk da ya fita jam'iyyar fa koda an kammala zabe kujerar gwamna a jam'iyyar APC za ta iya salwanta shi kuwa tsohon ministan wasannin da ake ganin karibi ne ga shugaban kasa Muhammadu Buhari a baya ga yan Najeriya ke cewa tunda dai tura ta kai bango to ai zabe ne kawai bisa cancanta
kowa ya cewa Najeriya ta shiga saka mai wuya jama'a su yi wa kansu adalci zabe mai zuwa a zabe cancanta
shi kuwa dan takarar gwamnan Katsinawa cikin jam'iyyar APC gayawa yan Najeriya ke cewa ai jam'iyyun Najeriya sun riga sun koma kamar motar haya duk lokacin da mutun ya ga dama kawai sai ya fita
jam'iyyun Najeriya kamar jikki ne ka hauye tutsu da kai ka sauka ka hawo ni jikkin ka ci gaba da tafiya haka wa ake ba siyasa ta ideology muke a kasar nan ba
to shin ko nawa ne tarin tilin bashin da ake bin gwamnatin tare na jan da aka ce wasu yan majalisar tarayya sun gigita
lallai no abasu suka da kikan ita gwamnatin tarayya da kuma lamuni da ta yi zai kai kusan trillion 70
kamar da maganar kwaskwarimar kundin tsarin mulkin Najeriya kuwa ɗaya daga cikin masajidan tare na jan nake cewa ai sai da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya saka baki saboda yan majalisun jihohin wannan kasa da yawa sun zama yan amshin shata
shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tursa ta waɗannan gwamnonin tunda kusan yan majalisar sun zama yan amshin shata
waɗannan fa so mun ta muka tabo cikin tarin muryoyin da za ku da cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kambar yan siyasa su fafata shiri na 94 cikin jerin shashiyan manuniyan da kila shine na karshe a cikin wannan shekarar da muke shirin fita fitar kuma amma irin ta yan siyasa daga wannan jam'iyya zuwa wata ta sanya honorable Sani Mamushi Abban dan buran na zazo din da ya nemi tikitin takatakarar gwamna cikin jam'iyyar APC a jihar Kaduna ya bulle na ga duniya cewa ya fice daga jam'iyyar ne dan nemawa al'umar shi mafita
ba wani mahaluki da zai fito ya nuna maka cewa gashi inda aka yi zaben delegates din nan biyar daga ward wanda su suke da hurumi da daman da za su fita da dan takara wannan abu ya dore mana kai muddin yau aka ce yau an yi zabe tare da APC to ina tabbatar maka kowane irin zabe ne wallahi in aka je kotu za ka kabe wanda duk suka kai kara jam'iyyun nan za su karbi kujerar nan kamar abin da ya faru a zaman
amma wasu za su ce to idan har kai nasara yanda an ce a tafi Abuja kuma ka dauka kara to me yasa ba za ka jira sakamako ba ka fita
ai doka ne ta ce federal high court ni ba lawyer bane amma kowa ya san cewa shin dukkan shari'un da ake ta yankewa na rivers ne na taraba ne an ce su je Abuja
to yanzu ya za ka yi ga kara ka san ka dauka kara kuma ka bar jam'iyya
doka ta bani dama in aka yanke hukunci in tafi kowace jam'iyya in takarar gwamna
kenan yanzu kai akwai magana takara
sosai in Allah ya so yadda kafin nan zuwa yan kwanaki kadan zaka ji jam'iyyar da na koma kuma takarar gwamna za mu yi bisa yardan Allah
a kai ana ganin sulkin shugaban kasa ne kuma ma tare kuka dinga tafiya fadar siyasa tun daga APP AMPP CPC yanzu ba ganin za a ce kamar ko raba gari
ban gane raba gari ba ai dangantakar mu da matun farko ba siyasa ta hada mu ba zumunci ne da kauna tsakanin uba da da saboda haka in an wayi gari shi uba ya gama nashi to sai da kuma tayo mishi hakkin shi abin ne ka da ranka
sai dai shi tsohon ministan wasanni a tarayyar Najeriya Barista Solomon Dallon diddale dalla dallan bayane akan irin halin haulain da yace Najeriya na cikin da yace yanzu mafita kawai ita ce su koma zaben cancanta
iyaye mu sun ce idan da tawa suna gida dan akuya ba zai mutu da ciki a cikin igiya ba kowa yanzu a Najeriya jiki ya dau zafi wanda muka daura begemu akan shi cewa zai kawo canji ya gyara kasan har mun kankare kace mun sai da duke mu sai da gonaki an ba APC aka zabe baba to yanzu ba ta haifi da mai ido ba ba mu a gidajen mu ana sai da mutane kaman hawaki gashi an waye gare ma ance an canja kudi to irin wannan halin ne yaran zanar da majalisa na kristoci kuma abinda kowa ya fara nan shine kowa yadda cewa Najeriya ta shiga saka mai wuya jama'a su yi wa kansu adalci zabe mai zuwa a zabe cancanta kuma a nemi nufin Allah ya ba mu shugaba ba wanda mun zabi wa kanmu kamar yadda muka zabe wa Buhari ba
duk da sakar sirkullan saka siyasa a gangam yaki neman zaben da wasu masu neman kujeru ke nuna wa ƴan ƙasa cewa waɗanda ke mulki sun riga sun gaza sun gajiya saboda kada ƴan ƙasa su bari su maimaita shi dan takarar gwamna na jam'iyyar APC a jihar Katsinawa Alhaji Umar Dukkwara da rade maganar da ake na rumbarin rintin siyasa yana mai gaya wa duniya cewa a yanzu talakawa sun riga sun gano menene mafita
ajiya duk wanda zai zo ya yaudara talaka yau da cewa zai yi siyasa wai akwai talauci akwai yunwa akwai rashin tsaro ba zai yi nasara ba domin talakan shi ma wanda ake gani a yau ya waye ya san abin da kenan babban tambaya da talakan zai mishi shine to ya zaka kai maganin yunwa ya zaka kai maganin talauci ya zaka kai maganin rashin tsaro mu da muka fito takara ce mu mutane muka yi zamu yi kaza zamu yi kaza zamu yi kaza muka rubuta kundi muka raba ma al'umma radda muka kaddamar da kanmu wannan kundin muka ce su rike wannan kundin su bi shi idan mun hau gwamnati ba mu kaddamar da abin da muka yi mutane alƙawali ba to mutane su kalubalance mu kuma duk abin da ya kamata su yi mana su yi mana so mutun yazo ya maka wata magana ko PDP ko ABC ko ABGA ko NNPP labari ne jam'iyyun Najeriya kamar jikki ne ka hauye tutsu da kai ka sabka ka hawo ni jikkin ka ci gaba da tafiya haka wa ake ba siyasa ta adiyo ji muke a kasar nan
ba ta akida
ba ta akida ake yi ba kowa ya san wannan abinda muke magana Allah ya ba Najeriya shugabanni nagartattu wanda suke da kishin Najeriya su canza lamarin Najeriya su canza lamarin al'amuran tafiyar da gwamnati a Najeriya
shi kuwa dan majalisar dattijan taren Najeriya Sanata Yusuf Abubakar Yusuf bikin baje bayani yayi akan tarin tilin bashi da ake bin Najeriya da aka ce wasu ƴan majalisar kasar nan sun fusata
ita hukumar da ke kula da basussuka gaba ki da wanda ake cewa DMO ta ce mana ino akwai basussuka trillion 42 kuma akwai wanda ta dauka wanda ake cewa overdraft din nan ya kai kuma wajen trillion 20 to banda wannan akwai kuma irin lamuni da tai wajen hukumar sayan basussukan company wanda ake ce da su AMCO to shine muke cewa lallai a basussuka da kikan ita gwamnatin tarayya da kuma lamuni da tai zai kai kusan trillion 70
to da gaske ne cewa biyan waɗannan basussukan zai dau lokaci
idan aka ce ana bin mutum bashi akwai yadda ake yi koko mutum ya fitar da zunzurutun kuɗi gabaki da ya biya koko ya ce to ni fa akwai yi lamuni da zan yi irin su bond kenan so basukan da ya kamata in biya cikin shekara daya sai in dawo da su zan biya cikin shekaru goma ana iya yin wannan
ashe dai har yanzu tana kasa tana dabo game da maganar fasalta fasalin kundin tsarin mulkin tarayyar Najeriya da ake ganin an dade ana ta faman bita domin kuwa ɗaya daga cikin ƴan kwamitin kwaskwarimar sanata Ahmad Babba kai tan jihar Katsinawa ya ce ya kamata dai ƴan Najeriya su sani cewa ƴan masanjojin tarayyar Najeriya ne ke ci gabar jan kafa saboda da yawan su sun riga sun zama ƴan amshin shata
mun gode ma Allah waɗansu daga cikin jahohin arewa ba su ci amanan mutanen su ba a wannan karan hadda jiha ta Katsina Kano ta tura Jigawa bata tura ba Zamfara bata tura ba Sokoto bata tura ba Kebbi bata tura to amma dai duk da kan waɗannan ina magana jahohin arewa maso yamma ne wanda muke ganin su da suka yi kwama da matsaloli ba kamar na tabbare tsaro su ya kamata su goyi bayan wannan abu amma saboda ra'ayin gwamnati na waɗansu sun ƙi da ai wannan abu shi yasa ba su yi zaben ba abin jin daɗi shine shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bada goyon baya sosai wurin samun tursa ta waɗannan gwamnonin tunda kusan ɗan majalisar sun zama ɗan amshi shata ta kai ga sai da aka tuntube su FCC su duk abin nan din tsaro alhamdulillah cikin jihohi 20 yanzu da suka jefa kura guda 18 sun yadda a ba local government cin gashin kansu.
Iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da bin yiko cewa kwanakin su fa ƙara ƙarewa suke kullun kwana duk da yake dai muna musu kyakkyawan fata domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 178 ne ga dukkanin masu muzuran matse mu da bin yiko su yi sallamar sakin kudirin da suke ganin sun dafe sai dai kalilan daga cikin su waɗanda kila za su yi nasara su maimaita kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Alfonsos Okoroyegwe da kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kun ji a cikin wannan shiri don yunkurin makure dukkanin wata jita-jita. Sai ni Isa Lawal Ikara da kan shirin gabata nake cewa sai kuma mun haɗa a shirinmu na gaba wanda za mu yi waiwaye a dan tafiya na ƙarshen shekara a cikin shirin na manuniya.
Kuma dalla a gaishe da Isa Lawal Ikra yanzu kuma sai mu saurari nasihar Juma'a.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Imam Muhammad Tukur Usman daga nan kasuwan Shano Robanta a Biscuit. Alhamdulillahi nasiha ma'ayautuma game da haɗin kanmu musulmai Allah subhanahu wa ta'ala ya ja hankalinmu cewa mu haɗa kai kar mu rarraba balle kafin mu ya rabu ko ya tafi. Kar mu jayayya tsakaninmu mu haɗa kanmu wanda in muka tuba yanzu za mu samu al'umma suna nan kowa al'umma musulmai arabi suke wanda ko Allah yana cewa la tanazau wa tahshalu wa tashabu rihukum ku daina jayayya ku daina rarrabuwa balle ƙarfinku ya tafi saboda duk lokacin da al'umma suka zamanto sun rabu sun rarraba to ƙarfinsu tafiya yake saboda haka mu haɗa kanmu a matsayinmu na musulmai babu ɓangaranci na cewa waɗannan 'yan dariƙa ne ko 'yan izara ne ko 'yan shi'a in dai mutum musulmi ne to a haɗa kai a ɓangaren addini addinin ku ɗaya ne tun daga yana kalmar shahada kana kalmar shahada ba wani haka da haka wannan shi ne kiranmu a wannan sati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Masha Allah, nasihar Juma'a kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga Maryam da labarai a takaice. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana yiwuwar tattaunawa da shugaban Rasha Vladimir Putin akan kawo ƙarshen yakin Moscow a Ukraine, amma ya ce har yanzu bai ga wata alama da ke nuna Putin na da aniyar kawo ƙarshen yakin da aka kwashe wata goma ana yi ba. Amurka ta sanya takunkumi akan wasu manyan jami'an Koriya ta Arewa su uku da ke da alaka da shirin makaman nukiliyar kasar bayan gwajin babban makami mai linzami mai cin dogon zango da Pyongyang ta yi a watan da ya gabata. Baitul Malal Amurka ya ce sunayen mutanen John Tuho da Yun Jin da kuma Kim Sujil waɗanda dama ƙungiyar tarayyar Turai ta EU ta fidda a matsayin waɗanda za a sanya wa takunkumi a watan Afrilun da ya gabata. Wasu 'yan majalisar dattawan Amurka daga manyan jam'iyyun kasar biyu su sama da 40 sun gargaɗi China akan kada ta ɗauki wani mummunan mataki na murƙushe masu zanga-zanga a ƙasar. To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da injiniyanmu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na kuma gabatar nake muku fatan alheri, ku huta lafiya.